tun farko dai an ko turo shari'ar nema zuwa nan Yola, inda alƙalin kotun tarayya Joseph Anka ya tsame kansa bisa hujjan cewa akwai dangantaka tsakanin surukinsa da wanda ake kara, a don haka ya buƙaci da a maida shari'ar gaban wani alƙali. Baya dai ga wannan ƙara da 'yan ƙungiyar fafutukan suka shigar, yanzu haka ma akwai wata makamancin irin wannan ƙara da ɗaya daga cikin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar APC Dr. Mahmud Halilu Ahmad wato Modi ya shigar, inda shi ma yake neman kotu da ta dakatar da gwamnan kan batun takardun makarantar. To sai dai kuma jim kaɗan da fatali da ƙarar, sai magoya bayan gwamnan suka shiga murna. Honorable Umar Duhu, da ke zama tsohon shugaban riko na jam'iyyar APC a shirin Arewa maso gabas, ya ko bayyana farin cikin su nema da cewa:
"To na farko muna ma Allah madaukin sarki godiya, musamman da ya sa aka kori wannan ƙarar yau. Kuma mutane su ya kamata su sani cewa shi gwamna mai ci ko shugaban ƙasa mai ci ba ka iya kai ƙararsa a matakin zargi wadda aka ce mu ake ci a Turance criminal case. Domin me shi wannan gwamna ne yana kan gado, kuma ko yaushe ka kai ƙara ko ne kotu ko na ƙoli ka kai ƙara za a ji a ce maka cewa ba ka da hurumi.
Wato akwai rigar kariya.
Akwai rigar kariya gare shi. Saboda haka duk wannan abubuwa da ake faɗi mutane sun manta ne. Ya kamata su san cewa wannan fa gwamna ne mai ci. Kariyarsa da yake da shi ba ta kare ba sai 29 ga watan Mayu ta 2019. Kuma in Allah ya sa mun je zaɓe a sabar mai zuwa ran 9 ga watan nan ya ci zaɓe, an abin nan tenuwar shi na ƙarewa ran 29 ga watan Mayu, sabon tenuwa kuma ya sake shiga. Saboda haka duk magana da ake yin nufi ake faɗi cewa bai da takarda ko yana takarda, duk wannan ina so mutane su zubar da wannan a kundin shara. In ma za ka tuhume shi, sai in ya Allah ya bashi wannan zaɓe da za mu shigan sai ya karasa lokacinsa 2023.
Amma gari ka misali kwara kun ci zaɓe watakila a kotun tsaron ƙarshen zaɓe za ya ɓarar da ku kan wani batu tun da akwai shi.
Ai, hukumar doka zaɓe ta hukumar INEC ta yarda da takardar da shi mai girma gwamna ya ba su, kuma su ne suke da dama su ce ka cancanci ka sa zaɓe ko ba ka cancanta ba. Tunda sun yarda ba kotu za ta je ta ce bai cancance sai zaɓe ba. Saboda haka hukumar da za a zuwa ƴan shari'a da za a zuwa kafa na sauraron karon bayan zaɓe ba su da hurumi masu saurari wannan.
To wai ko me masana shari'a ke ci akan wannan hukunci na ƙarar farko? Barisa Sanda Joshua Ugra, wani lauya ne mai zaman kansa a Yola, ya koyi ƙarin haske ne da cewa:
"To Malam Ibrahim, shari'ar dai da aka yanke hukunci yau, wato shi alkali Adeni na babban kotun Abuja, abinda yake cewa shi ne bai da hurumin sauraron wannan kara da yake abun ne wanda ta faru a jihar Adamawa, kuma waɗanda suka yi kotunsa da take da hurumi ta saurari karan akan abubuwa da suka faru ne a Abuja, amma aka ɗauki kara aka shigar a kotunsa, bai da hurumi ya saurari wannan karan. Ko da ya ci gaba, duk wani hukuncin da ya yanke an yi aikin banza ne da yake bai da hurumi. Sannan kuma su waɗanda suka kai karan da yake wata kungiya ce, ba su nuna su 'yan Adamawa ba ne suna da akwai wani abinda za su cimma na musamman, ko kuma akwai wata raunin da suka samu na ciga domin wannan matsala da shi gwamna yake da shi a cewansu. To kaga wannan hukuncin a fi sabillahi yayi daidai. Ya kamata a ce daman idan da za su shigar da kara ne sai dai su shigar da shi ko a Federal High Court a nan, to za su iya shigarwa ko ina ko Abuja a Federal High Court. Amma idan suna son su kai kotun babban kotu na jiha sai dai da ya kamata su zo Adamawa. To wannan hukuncin gaskiya babu matsala, daidai ne. Duk wasu waɗanda za su shigar da kara da lauyoyin da masu koke dai su san ya kamata a shigar da kara a kotun da take da hurumi ta saurari kara.
Koma da menene, yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben gwamna da ke tafiya a wannan Asabar, da kuma lokacin da za a yanke hukunci a ɗaya shari'a da ta rage na su Modi. Ibrahima Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.